Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakubu Makeri tare da Aliyu Mustafa Sakkwato. Za mu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar Juma'a babbar rana. Amma kafin ku ji rahotannin namu, sai kun ji labaran duniya. Amma ga kanun labaran duniyar.
To babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya yana son a gudanar da bincike mai zurfi kuwa akan harin jirgin sama da aka kai a Syria akan wata makaranta aka kashe yara wurin da yawa. Shugaban kamar Paul Biya kuma ya kafa hukumar bincike shi ma da yake son tabbatar da yadda aka yi hatsarin jirgin ƙasar nan da ya kashe mutane kusan 100. Bayan haka Burundi ta mika takardar na ficewa daga kotun duniya yayin da hukumomin shari'a na Amurka suka cewa mutane sun fi 60 da ke bin tsofaffi masu ritaya suna musu waya suna ba su tsoro suna karɓar kuɗi.
To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji rahoto akan sabuwar doka da Majalisar Tarayyar Najeriya ta fito da ita akan matsalan fyaɗe.
Su 'yan matan da kansu su ma su yi hankali da yadda suke hurɗare, yadda suke sa kayan da suke sawa, su sa kaya duk jikinsu na waje. Ba duka namiji ba ne yake da wannan dauriya in ya ga mata hakan nan.
A jihar Niger, Najeriya kuma ƙungiyar Kristocin Najeriya ce take nuna gamsuwarta da matakan tsaro da gwamnati take ɗauka don tabbatar da zaman lafiya.
Haka nan tsakanin masallaci da coci duk wannan abubuwa yanzu zamu lura da shi sosai, domin idan ba abin da ya fita da rigima irin wannan maganganu hutubobi na shiga juna.
To ko bayan wannan muna da shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali za ta kawo muku, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da asuba. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya nemi a gudanar da bincike mai zurfin gaske akan wani harin jiragen sama da aka kai shekaran jiya Laraba akan wata makaranta da ke ƙasar Sham wato Syria, inda har aka kashe mutane kusan 30, galibin su da yara ƙanana. Sanarwar da babban sakataren ya bada ta ce idan har aka tabbatar da cewa harin na gangance ne, to ya tabbata laifin yaƙi. Haka zalika shi ma tsohon Prime Minister Burtaniya Gordon Brown, wanda shi ma dai manzon musamman ne na ita Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkar ilimi, yana son a yi irin wannan binciken. Jiragen sama yaƙi ne dai suka kai hare-hare har guda 6 kan wani ƙauye da ke yankin Idlib da ke hannun 'yan tawaye a can Syria, wanda a lokacin ne suka saki bam a kan ita wannan makaranta, inda suka kashe malamai 6 da 'yan makaranta su 22, a cewar cibiyar adawa ta Syria ta Observatory. Da ita wannan cibiyar da fadar shugaban Amurka ta White House dai duk suna ɗora laifin wannan hali ne akan Rasha ko kuma Syria. To amma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha ɗin Igor Konashenkov ya ce jiragen Rasha sam ba su ma ratsa sararin wannan yankin a lokacin da aka kai farmakin ba.
Shugaba Paul Biya na ƙasar Kamaru ya kafa wata hukumar bincike da za ta bi diddigin abin da ya janyo hatsarin jirgin ƙasa wanda ya faru a makon jiya, inda mutane aƙalla 80 suka rasa rayukansu, wasu kuma kamar 600 suka jikata. Sai dai kuma madugo na jam'iyyar adawa ta SDF John Fru Indi ya ce baya sa ran kafa hukumar da zai wani amfani wajen gano abin da ya janyo wannan hatsarin. A hirar da Indi ya yi da gidan rediyon nan na muryar Amurka, ya nemi a kyale wani kwamiti mai zaman kansa tare da Majalisar Dokokin Kamaru, inda yake cewa a basu su gudanar da bincike. Haka kuma ya ce bai yarda da alƙaluman lissafin mutanen da abin ya shafa da gwamnati ta gabatar ba, inda yake cewa yawan mutane da wannan abin ya shafa sun fi abin da aka faɗa. Sai dai kuma a can Yaounde, babban birnin Kamaru, masu goyon bayan gwamnati sun ce ba gaskiya a cikin zargi da madugun 'yan adawar ke yi.
To jama'a, muna baku labaran nan daga Washington DC. Ƙarshenta, ƙasar Burundi ta hannunta wa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon wasiƙar bayyana ƙudurinta na ficewa daga cikin kotun laifuka ta duniya wato ICC da ke birnin Hague. Kuma ministan harkokin wajen Burundin Alain Nyamitwe ya ce alƙalami ya bushe ba ja da baya akan wannan ƙudurin nasu. kasashen Afirka da dama dai suna zargin ita kotun nan ta duniya da cewa tunda aka kafa ta shekarar 2002 ta fi mai da hankalin ta ne kawai akan kasashen Afirka. A farkon wannan watan ne majalisar dokokin kasar Burundin ta amince da shirin dokar ficewa daga kotun, kuma ko bayan ta wasu kasashen Afirka guda biyu, wato Afirka ta Kudu da kuma Gambia, su ma sun bi sahu sun fice.
A karo da farko a tarihin siyasar Amurka, jiya an samu matan shugaban Amurka guda biyu da suka hada da matar wani tsohon shugaban kasar da tazo ta hadi da matar shugaban kasa mai ci yanzu. Suka hada karfi suna yi kamfe mai alaka da zaben wannan shekara na shugaban kasa. Hakan ta faru ne a wani gari na Winston-Salem da ke jihar Carolina ta Arewa a jiya Alhamis, a lokacin da Michelle Obama, matar shugaba Barack Obama mai ci yanzu, ta bayyana domin yin jawabin nemar wa Hillary Clinton, matar tsohon shugaba Bill Clinton, ƙuri'u a gwagwarmaya da Hillary ɗin take yi na lashe zaɓen shugaban ƙasa na wannan shekara. Wannan jihar ta Carolina ta Arewa tana da ɗaya daga cikin jihohin Amurka da sai dole ɗan takara ko ‘yar takara sun lashe su kafin su yi nasarar lashe zaɓen shugaban ƙasar.
Hukumomin shari'a na Amurka sun cafke wasu mutane su 61 da aka ce suna cikin rukunin wasu mazambata da ke yawan kiran mutane ta wayar tarho, suna tsorata su domin su ba su kuɗi, da kuma aka ce zuwa yanzu sun firgita mutane kamar 15,000, sun kuma tatsi zunzurutun mangudan kuɗaɗe sun fi dala miliyan 300 daga wajen irin waɗannan mutanen. Jami'an ma'aikatar shari'a na Amurka sun ce mutanen da aka kama suna da alaka da wata cibiyar wayar tarho da ke kasar India, wacce kuma take da rassa kamar guda biyar da ke warwatsa a kasashen Amurka din da can India. Mataimakiyar Attorney General ta Amurka Leslie Caldwell ta ce galibi masu wayar sukan auna tsofaffin mutane ne da suka yi ritaya daga aiki ko kuma bakin haure, wanda musamman ba sa da takardun zaman kasashen da suke tsorata su da cewa za a zo a kama su ko kuma a fitar da su daga Amurka muddin ba su biya wasu magudan kuɗaɗe ba. Mr. Koldo ya taga mani ma labari cewa mutanen nan sun fi shekaru 4 suna gudanar da wannan ta'asar.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Za mu faro rahotannin namu ne daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda majalisar tarayyar da ta fito da mataki masu tsanani akan masu yi wa mata da 'yan mata fyaɗe. Daga Abuja ga wakiliyarmu Madina Dauda da ƙarin bayani.
Duk malamin da aka kama kuma aka tabbatar da laifin musgunawa ko tsangwama ko ɓatunci da lalata 'ya mace daga makarantar firamare har zuwa wacce ke jami'a, to zai tafi gidan jarun na shekaru 5 ko kuma ya biya tara na naira miliyan 5. Wannan shine hukuncin da ke kunce a dokar hana musgunawa ƴaƴa mata da majalisar dokokin Najeriya ta zattas. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin 'yan majalisar dattawa da suka yi wannan aiki.
To wannan cin zarafin da ake wa ƴan mata daga duka makarantu, yau dai muka ce a duba da kyau, kuma mun duba da kyau mun ce lallai ba daidai bane a bar malaman makaranta da dukansu wanda suke aiki a makarantu daga primary har zuwa university su dinga cin zarafin ƴaƴan mata. Har ita ma ƴa mace in dai har ta zargi wani ma'aikacin university ko kuma ma'aikacin makaranta hakan lallai wannan ya nemi cin zarafinta. Idan aka bincika aka tarar ƙarya ta yi, to za a kore ta makaranta ne gabaki ɗaya. To wannan na gani da alama za mu samu zaman lafiya a university, ya mata za su samu dama su yi ta karatunsu ba sai an ci zarafinsu ba.
To yaya gamayyar ƙungiyoyin mata ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Gloria Laraba Shoda ke kallon wannan dokan ne?
Wannan abin da aka yi na majalisa yau na ji daɗi, ina farin ciki. Wato abin ya daɗe ana yi, ya daɗe ana wannan rashin ɗa'a a makarantu. Saboda a Najeriya sai a yi doka nan kuma aka kaka masu sai su biya abunan cin hanci kuma ka gansu sun fita, shine abin da ba mu son mu gani.
To a matsayin ki na wa wace kira zaki wa ƴaƴa mata waɗanda irin wannan abin yakan faru da su.
Na ɗaya dai zan fara cewa su ƴan matan da kansu su ma su yi hankali da yanda suke hurɗa, yanda suke sa kaya, kayan da su irin kayan da suke sawa, su sa kaya duk cikin su na waje. Ba duka namiji bane yake da wannan dauriya in ya ga mata hakan nan. So ina son su matan da kansu su dinga sa kaya da ya kamata.
Wannan mataki da majalisar ta dauka ya zo daidai da campaign din da mahukuntan kasar suka kaddamar na hana azabtar da yara ko cin zarafin su, wanda a halin yanzu jihohi 23 cikin 36 da birnin tarayya Najeriya ne suka sa hannu a dokar ta kare haƙƙin yara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.
To madalla, a gaida Madina Dauda. A jihar Niger, Najeriya kuma, shugabannin kungiyar Kristocin Najeriya ne suka bayyana gamsuwarsu ga mataki da gwamnati na jihar take dauka. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Kungiyar Kristocin Najeriya, reshen jihar Niger, ta ce ta gamsu da irin ci gaban da aka samu a wannan gwamnati mai ci ta fuskar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar Kristocin a jihar Niger, Rabaran Matias Ichiyauda, ya ce kawuwa yanzu sun gamsu matuƙa akan matakin da aka kai, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Effort, because not just one person. We have a way of preaching peace, we have a way of communicating, we have a way of also liaising.
Yace ko da yake kokarin ba na mutum guda bane, akwai hanyoyin da suke wa'azin zaman lafiya da kuma yadda suke magana da juna da musayar ra'ayi, duk sun taimaka wajen samun ci gaban da aka samu ta fuskar tsaron. Shugaban kungiyar Kristocin dai yana magana ne jim kadan bayan da gwamnatin jihar Niger ta kaddamar da shi a matsayin shugaban wani kwamitin mutane 16 da zai yi aikin wayar da kan mabiya addinin Krista muhimmancin zaman lafiya a jihar Niger. Sheikh Umar Faruk Abdullahi shine babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger, yayi ƙarin haske akan aikin wannan kwamiti.
To haka nan mun tsoratar da su a yi gaskiya da kuma riko amana, sannan kuma a guji gina majami'u kusa-kusa da juna, musamman in akwai bambanci na aqida. Haka nan tsakanin masallaci da coci, duk wannan abubuwa yanzu zamu lura da shi sosai. Domin idan maganganu ba abin da ya fita da rigima irin wannan maganganu, hutubobi na shiga juna. Mun fuskanci haka a kwanakin baya a Sulleja da wasu wurare.
Shugaban agajin kungiyar Izala a Najeriya, Injiniya Mustapha Imam, ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci na da amfani matuƙa.
Saboda haka kafa ainihin kwamitoci domin kowa ya shigo a zo a yi da shi. A san cewar wannan aiki na harkar abin da ya shafi tsaron nan ba na gwamnati ne kadai ba, ba na jami'an tsaro ne kadai ba, dole sai an hada kai tare da ainihin al'ummar gari, sannan za a cimma nasarar dakile duk wani miyagun ayyuka.
Tuni dai masana harkokin tsaron suka bayyana cewa samar da irin waɗannan kwamitoci a matakin ƙasa yana da tasiri wajen ingantuwar tsaron. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Litinin 24 ga watan Oktoba rana ce da aka ware domin jawo hankalin duniya ga irin ɓanna da ciwon shan inna take yi. Za mu dubi ƙalubalen da Najeriya take fuskanta wajen yaƙi da wannan cuta bayan da aka sake samun ɓanna annobarta. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kimanin shekaru 10 da suka shige kungiyar Rotary ta ayyana 24 ga watan Oktoba a zaman ranar polio domin tunawa da ranar da aka haifi General Sark, mutumin da ya jagoranci ayarin da suka kirkiro allurar rigakafin ciwon shan inna. Abokin aikinmu na sashen Turanci James Bote ya samu damar zantawa da Professor Isaac Adewale, ministan lafiya na Najeriya, wanda ya ce gwamnatin Najeriya tana kokarin ganin an kawar da ciwon shan innan kwata-kwata daga kasar. Professor Adewale ya ce gwamnatin Najeriya ta kudura aniyar tabbatar an yi wa kowane yaro dan kasa da shekara 5 da haihuwa allurar rigakafin polio. Ya ce kalubalen da kawai ake fuskanta a yanzu shine rashin isasshen allurar rigakafin da za a yi wa kowane yaro. Professor Adewale ya ci gaba da bayani yana cewa,
as you might be aware, Nigeria was actually certified free of polio for 2 years before we picked a case in July, another case towards the end of July, and one case in August and one case in September. So far we have 4 cases of white polio which we detected through our effective surveillance.
Yace kamar yadda ka sani a zahiri an ayyana cewa ba cutar polio a Najeriya har na tsawon shekaru 2. To amma sai aka samu bulla a nobar farko a watan Yuli. Sai kuma a ƙarshen watan Yuli daya kuma a watan Agusta da kuma daya a watan Satumba. A saboda haka zuwa yanzu akwai yara 4 da suka harbu da polio. Kuma an gano haka ne a saboda lura da kuma bin diddigin cutar da ake yi gadan-gadan, musamman tsakanin yaran da aka kukuto daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan matsala ce da babu yadda za a yi, domin ana batun yaran da a saboda rikicin Boko Haram ba su da sukunan a kula da lafiyarsu yadda ya kamata, ko kuma ba a yi musu allurar rigakafin ciwon shan inna ba. To bayan da aka gano bulla a nobar cutar, sai Najeriya ta ƙara zagi dantsan yin aiki gadan-gadan tare da haɗin kan wasu ƙungiyoyi da hukumomi kamar ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar Rotary da asusu Melinda Gates domin shawo kan wannan matsala. Ministan ya ce baya ga haka kuma Najeriya ta haɗa kai da sauran ƙasashe makwabtanta irin su Jamhuriyar Niger da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ƙasar Chadi da Benin da kuma Kamaru domin ayyana wannan annoba a zaman babban matsala a yankin. Tun lokacin ne kuma aka kaddamar da shirin yi wa yara allurar rigakafi. A matakin farko, Professor Isaac Adewale ya ce an samu ko kuma sun samu nasarar yi wa yara fiye da 800,000 allurar rigakafin ciwon shan inna, kuma yanzu haka an yi wa yara allurar rigakafin a jihohi 18 na Najeriya. Za a yi wa yara allurar rigakafi a sauran jihohi 18 da suka rage. Ya ci gaba da bayanin cewa,
I think so far we're on track. The only challenge we have is the availability of the vaccines. As we have vaccines, we will keep on expanding the scope of the coverage.
Ya ce yanzu dai babban kalubalen da ake fuskanta shine rashin isasshen allurar rigakafi. Kuma ƙungiyoyi irin su ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar UNICEF da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna taimakawa wajen ganin an samu dukkan allurar rigakafi da Najeriya take bukata. Daga ƙarshe, ministan ya tabbatar wa jama'a cewa hukumomi ba za su daina aiki ba sai dukkan yaran da ya kamata a yi wa allurar rigakafin nan an yi musu.
Polio abai de jobare alakana me kiruku Jalamama Allah ubangi kalaba mu da ciwon polio Kaza Afrika ana wadi Najeriya ni yarsuli su suke da ciwon polio waye alamuna kira kai ko ba da ɗiyan ko ga likita a dauko ai likitoci masu yin aikin ga na poli dogari gari yawo suke karkara ma ji yawo suke suna maganin ga na poli waye yalan muke kira ko ba da kiyan ko ga likita domin dan dare ga kai.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango.
To
yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzabin cizon sauro.
To rigakafin cizon sauro shine Hajiya. Na farko mutum indai kin san akwai irin su gidan sauro?
Eh,
gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk irin waɗannan mutum nayi. Kuma mutum in kana da kusa in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwa inda ya tsaya inda za su iya.
Ko kuma ma irin azubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko kuma kwatami.
Duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka kwarai da gaske.
A takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama da su.
Tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske. To wani lokaci inda mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kaman dai kana zaune a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa ɗan
abin
rariya ɗin wanda zai rage shigansu to duk abubuwan da za ka yi ɗin kenan.
Da kuma tsafta shi ne babban.
Tsafta musamman tsafta. Kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato ɗin nan ba shi da amfani.
To, galibi in an yi magana wai sai mutane su riƙa cewa suna fama da fatara yaushe mutum zai kuma yi tsafta.
A to, ai fatara bai hana tsafta Hajiya.
To, kuma ma in kana tsafta ɗin ka kana magance cututtuka ba sai ka je kana zuwa asibiti da sauransu ba ma ai za ka fi jin daɗin rayuwarka.
Kuma ba za ka kashe kuɗi da yawon magunguna ba.
To, a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
To, shi kuma Malam Adamu ya ji ya ce akwai wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. Me ke kawo wannan?
To, irin waɗannan ƙurajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen. To, ya danganta yadda abin ya fito. Indai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko yayi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka. Akwai magunguna da za a iya ba mutum wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk wanda suna taimaka. Amma da in wani kuraje soma to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kwarai yanda zai tsaftace bakinsa kwarai da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan. Shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka.
Wato wanke baki akai-akai
yana taimakawa kwarai da gaske. To, wannan kuma abin ya faru to dole ka yi sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan. Don wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci.
Subhanallah.
To dole ka yi sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga.
To, likita ka yi batun cewa wanke baki akai-akai yana da muhimmanci. Akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shikenan sai kuma gobe. To, a matsayinka na likita, misali a matsayinka na likita wacce shawara za ka bayar, mene fa muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko koyo in zai kwanta ne fa muhimmanci?
To, duk suna da muhimmanci ya Hajiya.
To,
don na farko in ka tashi da safe dole ka yi buroshin kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai wasu mutane haka. In kuma za ka kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan. To, bai kamata su zauna a bakinka ba, in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan.
To, kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma ka da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne?
Za su iya, ya kamata a yi duk su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske. Sannan a kus kuskure baki ko lokaci kace abinci ka kuskure bakin ka ko lokaci kace wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kware da gaskiya Hajiya
a akwai wasu ma anan suna da al'adar da yawo ma suke da broshin a cikin jaka an suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin
su kamar nan ni ko ina na da ko da ci da sabin ba ina abin na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na kuma ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da dare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan
to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da hakuri da sauransu ka san galibi anan zaka ga cewa kaman ko a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutan din nan
ana yin nan to gida wahalan da gida killa likitocin ba su da wanda za su yi wannan amma nan yawanci ana ba mutane shawara kowane wata shida ka je a duba don lokaci za ka ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka annan zamu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a hannun yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya
to madalla a gaida Jummai Ali da Dr. Ladan wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 1 kenan da minti 24 na dare a nan Amurka ga sako na gaba
cutar Ebola fa ba jifa bace ko wani abin tsubbu cuta ce mai kisa ta zazzabin da ake kamawa daga taba ruwan jikin wanda ke dauke da cutar alamanta sukan fara daga zazzabi kasala da kuma ciwon jijiyoyin jiki a baya yan kwanaki kadan sai a fara amai da gudawa inda jikin mutum yake zubar da lita 4 na ruwan jikinsa a kullum Ebola tana da saurin yaduwa idan mutum ya ga irin waɗannan alamomin a jikinsa to ya gaggauta zuwa asibiti tilas mutum ya kare kansa ta hanyar wanke hannu akai-akai kada mutum ya ci ko kuma ya taba naman daji a guji kusantar waɗanda suka kamu da cutar Ebola haka kuma kada a taba gawar waɗanda cutar Ebola ta kashe idan har mutum yayi cuɗanya da waɗanda ke fama da cutar Ebola to tilas ne ya rinka auna zafin jikinsa a kullum ko zai ga wani sauyi Ganowa da jinyar cutar Ebola da sauri yana da matukan muhimmanci wajen rayuwa. Nazarci gaskiyar cutar Ebola don hakan yana iya ceton ranka.
To da wannan kuma zamu zo wato shirinmu na karshe shine labarai a takaice.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yana so a gudanar da bincike mai gauni akan hadarin jirgin saman da aka kai shekaran jiya Laraba akan wata makaranta da ke kasar Siriya inda aka kashe mutane 30 galibin su kananan yara. Sanarwar da babban sakataren ya bada ta ce idan har aka zo aka gano cewa kuma aka tabbata hari na ganganci ne to abin ya zama laifi na yaki. Shi ma tsohon Prime Minister Burtaniya Gordon Brown wanda shi ma dai manzon musamman ne na ita Majalisar Dinkin Duniya kan sha'anin ilimi yana so ai wannan binciken wannan al'amari ya faru ne wato kamar da muka ce ranar Talata lokacin da jiragen sama suka kai har guda 6 ma akan wani kauye dake yankin Idlib can hannun yan tawaye wanda a lokacin suka saki bam akan ita wannan makaranta suka kashe malamai guda 6 suka wato da yara yan makaranta su 22 Shugaban kasar kamar Paul Biya shi ma yana son ko kuma ma ya riga ya kafa wata hukumar bincike da za ta bidiggin abin da ya jiyo hatsarin jirgin kasar da ya faru a makon jiya inda mutane akalla 80 suka halaka wasu kuma 600 suka samu raunuka to amma madugun jami'ar adawa ta SDF John Fru India ya ce baya zaton kafa hukumar zai wani amfani wajen gane abin da ya faru sannan mun kawo muku labarin cewa ƙarshen ta Burundi ta hannanta takardar niyyata na tabar babbar kotun nan ta laifuka ta duniya ta ICC ta mika takardar ne ga shi babban sakataren majalisar dinkin duniya ko bayan Burundi ita ma Afirka ta kudu da Gambia sun fice daga cikin wannan kotun sannan a karan farko a tarihin siyasa Amurka jiya wato an samu matar shugaban kasa guda biyu suka hadu da matar tsohon shugaba da matar shugaba na yanzu inda Michelle Obama ta yi wa Hillary Clinton campaign
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci, sai kuma an jima kaɗan da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku ji mu da wasu sabbin labarai, rahotanni da wasu shirye-shiryen. Kazalika za mu karanto wasu daga sakonni da kuka aiko mana. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ali Mustapha Sakkwato da mai bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safe Jonah Cummins. Baba Yakubu Makeri daga nan Washington nake sallama, a huta lafiya.